Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM, ko kuma ta shafin mu na Facebook Live a yanzu haka, ko kai tsaye ta yanar gizo mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara,
Safinatu Sada Sodengi,
da ni Maryam Bashir Bugaji.
Masu sauraro, yau Juma'a 3 ga watan Fabrairun shekarar 2017, muna magana ne akan al'adu da kuma harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum.
Inda yau zamu ci gaba da maganar da muka faro game da alfanun zaman tare da karɓar baki a cikin al'ummarmu.
Musamman ma ga yadda duniya ta zamo abu ɗaya ko kuma wuri ɗaya a dunkule, inda mutane iri-iri suke zaune a wurare daban-daban kuma suna samun rashin jituwa wasu lokuta a tsakani a dalilin wasu bambanci.
Al'umma za su iya fahimta, amma na farko sai mun samu shugabanci na gari, shugabanci wanda yake da kyakkyawan tsoron Allah da faɗin gaskiya. Idan ko shugabanci ko na gwamnati ko na sarauta ko na ungiyoyi na development associations na kabilu ko kuma wayansu NGO wanda ake fomin ma na haddasa zumuncin jama'a da tafiyar da jama'a.
Kai tsaye za mu karanto sakonninku da kuke turowa yanzu haka a Facebook Live, bayan mun ji tattaunawar matasa tare da Zainab Babaji daga Jos a zauren muhawarar yau da gobe.
Ku dai ku kasance a cikin shirin na yau da gobe, shirin matasa.
Ga ƙarshen tattaunawar wakiliyarmu a Jos Zainab Babaji da ta tattauna da wasu bayin Allah Peter Sallau Indochi, Kanan Ramfam da kuma Alhaji Sale Zazzaga game da amfanin zaman tare da muhimmancin karɓar baki a cikin al'umma domin samun ci gaba.
Haka mun tsaya ne bayan ko in ce a makon da ya gabata, inda Kanan Ramfam take bayani kan abubuwan da ke janyo rikici tsakanin al'umma, inda ta bada misali da Kaduna. Yanzu kuma za mu ji yadda za a gyara wannan al'amari a ko'ina.
Mr. Peter, kun yi batutuwa wato dalilai da suke janyo waɗannan rikita-rikita, sannan kuma akwai jahilci da sauransu da kuka yi bayani. Ta yaya su al'umma karan kansu za su fahimci waɗannan abubuwa domin su su gyara, saboda su ci gaba da zama tare?
Al'umma za su iya fahimta, amma na farko sai mun samu shugabanci na gari, shugabanci wanda yake da kyakkyawan tsoron Allah da faɗin gaskiya. Idan ko shugabanci ko na gwamnati ko na sarauta ko na ungiyoyi na development associations na kabilu ko kuma wayansu NGO wanda ake fomin ma na haddasa zumuncin jama'a da tafiyar da jama'a, idan ku duwayen nan matakan gurare ba su tsaya a kan gaskiya ba, kuma sun ilmantar da duk wayan nan al'ummai abinda ya kamata, to yana wani lokacin yakan yi wuya su al'umma su fahimci hanyar da za a yi su haɗa kansu su dawo tare. Sai fa ta hanyar ƙungiyoyin nan. So na farko shi ne gwamnati da kanta. Dole gwamnati ta zama, wadda Bature yakan ce, neutral, very neutral, ta zama open, ta fito yawwa, ta fito ƙarara inda gaskiyan yake a ce ga gaskiyan, inda rashin gaskiyan yake a ce gashi, kuma a kan lokaci. Idan abu zai taso nan cikin minti 20-30 awa daya gwamnati ta sa baki kirab. To ina ganin hanyoyi kenan da zai taimaka wajen gwamnati. Su kuma masarautu suna da haƙi na al'umma su tabbatar sun yi mulki irin na sarauta na tsoron Allah, ba na musgunawa talakar da suke ƙarƙashin su ba, da al'umma gabaki ɗaya. Idan basarauce zai tsaya akan gaskiya, ina ganin al'umman za su fahimci abubuwa da yawa. Amma wai su guraren zaga tir wannan basarauce me zai yi da shi, mutum baya da amfani sai cuta. To kaga in al'umma sun fara yin maganganun nan, gaba ɗaya wannan basarauce ko ya yi magana ko ya nemi jama'a al'umma, ba za a saurare shi ba, ba za a zo ba, sai dai a yi ta zaginsa. To kaga kuma wannan ba zai inganta son yadda za a fahimci abubuwa, a samu tafiya tare, a yi tafiya, you know, wadda zai kawo cigaba ba. So ina ganin matakan nan gaba ɗaya da ƙungiyoyinmu, ai yawancin ƙabilu suna da ƙungiyoyi, ai so waɗannan ƙungiyoyin ba an samu shugabanci na gari ba wadda za su iya tara al'umma, a musu fahimta mai kyau, a musu kyakkyawan bayani na abubuwa yadda ƙasa ke tafiya ta hanyoyi daban-daban. To ina ganin aka samu wayannan za a samu sada fahimta da haɗa al'ummai domin su fuskanci abin da yake positive,
kibla ɗaya mai kyau,
yau abu mai kyau wadda kowa zai hanga ya ci gaba da nema na rayuwa. To ina ganin zai taimaka mana ƙwarai da gaske.
To nagode. Alhaji Sale Zazzaga, waɗanne wayar da kai jama'a ya kamata su samu domin su fahimci waɗannan batutuwan da ke rarraba su, domin su ma su ba da gudunmawansu domin a samu cuɗanya da kuma samun ci gaba?
A gaskiya na ji daɗi kamar yadda Malam Peter ya faɗa cewa shugabanci kuma tintini akan shugabancin ne, wanda idan kullum mutum zai fito a samu mai laifi a hukunta shi a lokacin, ko da akwai bambancin addini ko aƙida, wanda abubuwan da yake faruwa kamar Saudan Kaduna idan za mu kula, jam'iyya ce ta janyo waɗannan abubuwan. Kowa yana son jam'iyyar shi fiye da addinin shi. Inda za ka so addinin ka fiye da jam'iyyar ka, ba abin da zai haddasa wannan abubuwan. To amma kuma idan an samu damuwa a cikin wani community guda, ya kamata gwamnati ta shiga ta je ta tallafa ma wannan kowacce ce, ko addinin ku daya, ko aqidan ku daya, ko alqiblan ku daya, ko ba daya ba. To amma in dai ba za a samu wannan ba, to zaman lafiya ba zai taba wanzuwa a kasan nan ba. Shugabanci, mutum shugaba kalma guda daya zai iya haddasa bala'i. Kalma din nan da kake ganin shi, in shugaba baya kiyaye bakinsa, zai ta jefa al'umma a cikin bala'i. Wanda in za a fito a yi abu, shugaba ya fito kalman shi ta zama ba daɗi, to waɗancan da aka ɗan yin zai haddasa wani abu a cikin zuciyarsu, waɗanda ya zama dole masu anguwanni hakkinsu ne. Masu anguwanni sun san kowa da yake anguwansu. In kana da makami, mai anguwanka ya sani. In kana da tashin hankali, mai anguwanka ya sani. Ya zama dole a dawo a bada haƙƙin zaman lafiya akan masu anguwanni. Idan aka basu, duk anguwan da aka so ma samun damuwa a kama mai anguwan, sai ya fito da wanda ya haddasa wannan bala'i. To fa in aka dawo kan wannan, za a samu zaman lafiya kuma za a samu ci gaba. Dan shi ne yake haddasa mana shaye-shaye a cikin community. Kaga waɗannan community sun zama mashaya, waɗancan sun zama mashaya, domin suna tunanin zuciyarsu ya riga ya bushe. In ba su sha ba ma su ɗauke tunani, ba abin da zai yi musu. Ya zama dole masu anguwanni su sa ido akan shaye-shaye, su sa ido akan abubuwa da yawa. Mulkin siyasa kuma ya zama dole 'yan siyasa su tsaya da gaske akan furcinsu, don furci yana cikin abubuwan da yake ta haddasa rikicin kudancin Kaduna. Mu gaya ma junanmu gaskiya, furci ya haddasa abubuwa da yawa wanda ya kamata a kiyaye. In an kiyaye, za a samu salama.
To madan kanin ta yaya al'umma su ma za su fahimci cewa suna da gudumo wanda za su bayar domin wannan zamantakewa da kuma samun ci gaba.
To ya kamata kowa yayi tunani banda abin da shugabanni ko na gargajiya ko fannin gwamnati ko na addini banda abin da ababan ko kuma gudumawa da su za su yi kowa a zaman kansa a ce a duba daga iyali daga kowane gida a zamna fiye da a yi addu'o'i a yi kuka shine a gaya wa juna gaskiya a koma ga tarbiyya mai kyau wannan yaki da rashawa da ake ya kamata ya fara daga dukkanmu ne kamar yadda za a ce a turance individual idan za mu cire kwadayi da rashin hakuri da daga cikin gida za a fara kuma akwai wani fannin jinsi dan idan aka nuna raini wa musamman a ce mata a cikin gidaje an rufe musu baki za su ga su ba su da wayo ko kuma ba za a iya dauki maganan da suke yi da karfi ba sai kaga iyaye mata ko kuma ƴan uwa mata suna ganin matasa musamman ƴaƴa maza suna abin da suke so ba za a iya jawo hankalin su a tarbiyyantar da su ba rashawa da rashin da'a a tsakanin iyaye shi ma yakan illanta gidaje sannan kuma al'umai waɗanda suke kawo mana lalaci a cikin al'umman nan daga gidaje suka fito kuma yawancin su bisa ga ababan da suka gani ke tafiye a cikin gidajen su ya zama sun gyara halin su ko kuma in ce sun bata hali sun zama shugabanni da ba su da gaskiya ko kuma ba su da hali mai kyau to amma dai a yanzu da yake ababa sun riga sun bace amma kuma ba mu mutu ba gaba daya muna nan da rai zamu nemi gyara kowa a zaman kansa ya zanna yayi tunani me zai iya yi ya taimaka wa kansa a zaman gaskiya har wani ya ga cewa rayuwarsa abinda za a iya koyi da shi ya kamata kuma mu koyi zaman hakuri ba za mu daina faɗa hakan ba wani da an mishi wane ne an kashe mishi wane ne tunda yana nan da rai sai ya hakuri ya bawa Allah komai ya yi kokarin kansa ya zama ba yi da halin ramako ya zama cewa ya nuna ana so a ci gaba ne to da haka da halayen mu iyaye musamman ƴaƴa za su iya gani su yi koyi amma idan muka zamna muna a rama ba na son wannan kabila wancan addinin bai da kyau yara na ji wannan damuwar in mu yanzu ina ga so mu tabi ne in dai bamu gyara halayen mu yanda ake ce a turance as individuals ba duk ko menene shugabannin mu suka yi ba za a samu sauki ba sai dai a ce an dan samu sauki kadan yara yanzu dake shekaru 5 suna jin maganganu mara kyau da muke yi suna jin hade hadan yanda zamu iya je mu musguna wa wasu ko dai kawai ma mu fada ra'ayoyin mu a gidajen mu idan suka tashi nan da shekara 10 ko 20 barnun da za su yi sai fi abin da muke gani yanzu sannan kuma zamu taimaka wa kanmu a takamman fannin kasuwanci banda na jinsi yanda za a ce zamu girmama duk ko mace ko miji musamman mata sannan kuma yawwa kamu ma manta abinda ake ce ko conflict resolution ko peace building zamantakewa ko kuma gyara al'ume ko kuma inda an samu lalaci ko kuma tashin hankali dole sai da mata idan aka sa su a gaba a cikin yaya za a iya samu gyara za a fi samu aka ce wai idan ka san abinda ke damunka to ka kusan magance a wannan illan kenan ba wai an ce mata ne su yi gaba da maza ba amma a yi komai da su dan su ne za su koma gidaje su tarbiyyantar da yara kuma su suka fi wahala idan an samu tashin hankali su sun fi ganin zafin da mazaje ba sa gani su ake gudu a basu yawancin lokaci akan ce in an samu tashin hankali namiji zai gudu ya gaba mace ce ke tunani yaro na jariri na ta zanna kuma ta sha wahala sannan kuma neman gyara na al'umma din ma ba wai sai mun yi tunani ne nisa daga unguwannin mu kadai sannan mu nemi gane addinin mu a individual level menene addini na ke ce da zamantakewa gaskiya ko da da yaya muka duba wannan al'amari ba yadda za mu yi gaba in ba mu samu hakuri da rashin kwadayi da rashin hankali da jahilci idan mu yi kokari mu magance wayannan akan mu a zaman mu na individuals ba da mu yi nisa ba
to baki mun gode to jama'a masu saurare mun gode saboda lokacin da kuka bamu domin mu tattauna da bakin namu yanzu a madadin Malam Peter Sallau Indochi da Madam Kanen Rampam da Alhaji Sale Zazzaga waɗanda suka tattauna mana akan inda zamu inganta cuɗanya da juna ba tare da la'akari da bambancin addini ko kabila ko waɗansu batutuwa ba domin mu samu ci gaba yanzu a madadin bakin namu ni da na jagorancin shirin Zainab Babaji nake cewa Allah ba mu zaman lafiya da karuwan arziki mu huta lafiya
to yanzu muna tare kai tsaye da Farfesa Salisu Bala daga gidan adana kayan tarihi da bincike na Arewa House a garin Kaduna assalamu alaikum
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Doctor barka da warhaka.
Barka da shigowa
da aiki.
Lafiya kalau wallahi. To ka ji tattaunawar mu da farko ya ake karbar baki a kasashen mu?
To gaskiya tarihi ya nuna cewa wato karbar baki yana da asali tun shekaru da dama da suka wuce saboda kusan za a iya cewa yana daga cikin al'adar mutanen kasar Hausa karbar baki saboda ba yin mutane su zauna wuri daya ba mutane suna motsawa suna tafiya daga wannan wuri zuwa wannan wuri in sun je suna aka karbe su za a ba su masauki za a kai su wurin wato mai gari a gabatar da su sannan mai gari ya ba da izini a kai su inda ya kamata a kai su a zaunar da su a ba su abinci a ba su abin sha kuma ba a gosawa da su sannan daga baya sai a fara tunanin wani abu shi wannan bakon yake tafe da shi na game da wani abu da ya kware a kan shi na sana'a ko wani ilimi da zai ƙara al'ummar da ya zuwetar da a cikinta so da yawa za ka ga gari baya bunƙasa ya zamanto gari sai yana karɓar baki saboda duk sanda bakon nan zai zo wannan gari zai zo da arzikinsa ne arziki ba ana nufin wai arziki na kuɗi ba in ma kuɗin ne ma ya zo da shi a nan garin zai kashe kaga idan ya sai wani abu hannun wanda yake sai da wani abu a cikin garin ya ƙari garin da wani abu to abinda ake nufi a nan ila makeri ne ya taso daga wata ƙasa daban wani abu ya sa ya buro can to inda ya zo ya zauna zai kafa wannan sana'a ta shi ko mutanen wannan gari za su koya akwai gidan da ya kasance ba kan dori suka yi ba na ko gyaran karaya ko gyaran targade da sauransu amma ba ko da ya zo ya zauna a gidan sai ya koya ma mai gidan wannan sana'a bakon ya kama hanya ya tafi ya bar wannan sana'ar da ya koya ma wannan mai gidan kuma ya koya ma yayansa gaba daya to haka al'adar karbar baki take a shekarunmu na baya kullum ana la'akari da bako abin girmamawa ne bako abin mutuntawa ne a kodayaushe bako yakan zo da abin da babu shi a cikin garin domin shi bako kamar sako ne dan sako ne ya zo da wani sako ne na Allah madaukakin sarki Allah ya sa mishi fikira da tunanin cewa ya tashi daga wannan wuri ya koma wannan wuri idan ya taso daga inda zai taso ya dawo sabon wuri tunanin shi shine ya kafa rayuwar da bai samu irin ta ba a baya kila wani abu ne na yaƙi ko wani abu na tashin tashi na ya tashi ko wani abu na yaduwar annoba ta sa ya baro wancan garin ko yunwa ko fari ya sa ya taso ya baro wancan garin ya zo sabon gari inda yake zaune
to Farfesa
na'am
Dahiru Badamasu Bulkatuwa ke cewa zamani ya zo mana da abubuwa masu ban tsoro domin ka karbi bako baka sani ba ko dan ta'adda ba ne to me zaka ce game da wannan
abin da ke faruwa shine a da idan aka yi baki ai akwai ganuwa a garuruwan kasar Hausa gaba daya akwai masu tsare da kofofin ganuwan nan to masu tsare da kofofin ganuwan nan da waɗanda suke saman badala wato ganuwa din suna hango masu tawowa da kuma baki ayiri masu zuwa da kayayyakin saidawa yan kasuwa da kayayyakin abinci to idan sun zo shiga sai an tabbatar da daga ina suke sannan kuma za a kai su gaban mai gari sannan a tantance su a tabbatar da mutanen kirki ne kuma ana da muwasalat wato sakonni da suke kaiwa da komowa daga inda bakin nan suka baro zuwa inda suka sauka to a wannan zamanin sai aka waye gari abin ya canza ku idan an ga bako ba a yawaita bincike sai ana tunanin a'a me za a samu daga gare shi ba a tunanin menene identity din shi daga ina yake me sana'ar shi mutumin kirki ne ko mutumin banza me ya rubo shi daga inda ya baro can kasar da ya ce ya baro ya zo na kuma ya zauna kuma me zai kasance amfanin da zai amfana wa mutanen da zai tada a wurin to matsalar da ake samu kenan sai kaga kafin tafiya ta nisa an yi barna ta wuce tunanin dan adam so har yanzu zamu iya komawa saboda har yanzu dai akwai wakilan gari akwai masu unguwanni akwai dakatai akwai hakimai idan aka ga ba kowa a unguwa hakkin mutane ne su je su sanar da mai unguwa to mun ga ba kowa ne ya sauka a gidan wani sai a je a kira mai gidan sai a ce to mun ji labarin ka soke bako wani irin mutum ne wannan ka ta soke shi ku zo gaban mai unguwa ko gaban dagaci ko gaban hakimi to daga nan ne za a iya tantance mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba to amma sai zamanto aina biris da irin waɗannan al'adu na karɓar baki da kuma tantance su shi yasa za a ga ana samun mutuntuni iri-iri
to amma misali doctor alfanun da za a samu kuma fa misali ta ɓangaren kasan da suka yi magana akan cewa kila ya zo da wata sana'a da ya iya ko ya zo da wani ilimi da ya iya shin a ɓangaren misali kasan yawancin rikicin da ake samu za ka ga tsakanin baki din za ka ga ya haɗa da magana addini al'ada da sauransu ta ɓangaren addini wani irin alfanun juna za a iya samu ko da ba addini ɗaya ake yi ba
to kaga idan misali ana maganan baƙo kusan fa kowa ma baƙo ne fa inda dai ya samu kansa idan ka ce a'a nan ƙasa ta ne ba ƙasar wani ba ne me yasa zai zo ya zauna tare da kai tun daga nan ka haddasa fitina zan ba mu misali ɗaya akan kudancin Kaduna da naji ana bayani a kai masarautar jama'a da aka kafa ta a shekara ta 1910 ƙarƙashin jagorancin sarki Usman Kabin Yabo ya karɓi tuta daga hannun sarki ya Musa na Zazzau kuma almajirin Shehu Dan Fodiyo ne jihadin Dan Fodiyo sai da ya kai ƙasar jama'a da ke cikin kafancin a yanzu a inda suke zaune inda gidan waya yake yanzu gari ne mai ganuwa to a wannan lokaci da ya je sai da ya tadda jama'a kabilu daban-daban kuma sai da ya aurataya daga cikin mutanen kabilun nan suka zauna lafiya ba a fara samun tashin hankali ba sai a shekara ta 1987 a lokacin da 'yan boko suka yi kamari suka ga cewa to ya zama wajibi a raba talaka da sanin mai gwamnati ke ciki wannan shine dalili in ka lura da kyau za ka ga rikicin farko da ya faru a kafancin a kwalejin kimiyya da fasaha College of Education da na ta gidan waya ai rikici ne aka zo aka kulla shi ta fuskar addini daga baya sai zantutuka suke fitowa amma saboda rashin daukan matakin da ya dace kaga an yi a shekara ta 1987 aka zo aka sake yi a shekara ta 1992 a zangon Katafa Hasso biyu aka zo aka sake yi a shekara ta 1999 a masarautar jama'a aka zo aka sake yi a shekara ta 2000 a cikin garin Kaduna Hasso biyu so aka zo aka sake yi a lokuta daban-daban yanzu kuma gashi abin yana yaduwa abin da ya kamata mu tambaye kanmu shine me yasa mutanen zamanin can zamanin sarki Usman Kabin Yabo ya auri mata daga Ninzam ya aura daga Kaninkon duk sun zauna lafiya jikokin masu sarautar ƙasar jama'an nan yawancin su duk daga kabilun nan suke tare da Fulanin me yasa suke zauna lafiya har sai lokacin da aka ce shekara ta 1987
sanane a fara shekara 77 bayan kafa masarautar kenan
so an samu wasu mutane da suke tunanin a'a wani bako ne wani dan gari ne bayan kowa ma bako ne yanzu misali idan ka ce a'a a tantance tsakanin baki da waɗanda suke yan gari a za a waye gari gaba ɗaya kowa ma ka kore shi so kuma gari baya bunƙasa sai da bako. Yawanci zaka ga mutane sun rike gwamnatin wasu jihohi, amma asalin su, asalin iyayen su ba daga nan suke ba, amma iyayen su sun haife su a wannan garin. To sai kuma kace ba dan garin bane. To abin da ke faruwa shine ana so a hana talaka fahimtar menene gwamnati ke ciki, ana so a hana talaka fahimtar satar da manya-manyan yan boko suke yi. Saboda haka sai a karkatar da hankalin talaka, a ce masa a akwai bambanci tsakanin dan kasa da wanda ba dan kasa ba.
Wato kenan abin da Bature yake cewa divide and rule ne ko and conquer.
Divide and rule. To talaka ba zai taba fahimtar ina aka dosa ba.
To kenan Allah ya sa sun ji.
Me yasa idan aka yi rikici, ka duba ka gani idan aka yi rikici a kowane wuri ne a kasar nan. Ka ba su kwana uku da an ce an daga dokar ta baci. Mutanen da suke rikicin nan tare da juna, suna kashe juna, suna kona gidajen juna da wuraren sana'o'in juna, su ne kuma za su kuzo su koma suna saye da sayarwa a tsakaninsu.
A tsakaninsu suna miƙawa.
To ina rikicin yake.
Su kuma wanda suka sa dokar ta baci suna wucewa a jiniya.
Suna can a jiniya, suna can gidajen su, dama su wani ma yana da abincin shekara daya. In za ku ci gaba da kowane gidajen ku, shi ne kulle gidan shi zai ci ya sha shekara daya.
To yanzu bari in tambaye ka daktar, wannan duk abin da ka yayo, kaga ka mana shimfiɗa mai kyau ta maganan rikicin nan, ba ma Kaduna ba, ba ma jihar Filata ba, da duk ma inda ake yin shi a Najeriya, ko kudu ne ko arewa ne, duk sunan ta ƙasar mu Najeriya. Shin ta yaya ya kamata mu amfanar kuma tare da jurewa junanmu wurin zama tare? Me za mu gane babba guda ɗaya?
Babban abin da ya kamata mu gane shi ne, Allahn da ya yi mu waye wasu musulmi, ya wasu ba kiristoci, kuma ya kawo mu wuri guda mu zo mu zauna, ya yi ne mu zauna don mu amfani juna. Kuma dama can ɗin a yi amfani junan, za ka ga yau an waye gari Kirsimeti ta zo, Kirista ya kira musulmi ya yanka masa dabbashi. Zaka ga dan yana son musulmin ya ci naman ko abincin da ya dafa. Haka idan lokacin sallah ya yi, za ka ga musulmi ya gayyaci Kirista, sun zo sun zauna dan su ci abinci tare. Su mu'amalar su, su zauna lafiya, kuma ƴaƴansu suna zaune tare. Ka gane ko? To babban abin da ya kamata mu fahimta shine, idan yau wani ya shiga masallaci ko ya shiga coci yana son ya ce ya kirkiri fitina, jama'a garin sai su ce a'a, ba abin da muke bukata kenan ba. Muna so ku sa masu mulki su kawo mana, su raba ƴaƴanmu da walhalan da suke ciki. A ce yara suna karatu da tare da ƴaƴan masu kuɗi a makaranta ɗaya. Asibiti ana samun komai da komai. Rayuwa ta inganta. Idan ka duba duk sace-sacen da ake yi da abubuwa da ke faruwa, za ga cewa duk wahalhalun a kan talaka take ƙarewa. Ba musulmin ba, ba wanda ba musulmin ba. Domin yana talakawan gaba ɗayansu da waɗanda suke musulmin da waɗanda ba musulmin ba, su haɗa kawunansu su ce ba mu yarda da wani zai zo ya raba mu ta fuskar addini ko kabilanci ba.
To
gaskiya akwai musulmin da zai ce a Kirista kai je coci, ko akwai Kiristan da zai zo ya ce a musulmi kai je masallaci. To idan mun yarda da haka, kowa ya addinin shi, amma mu zo mu haɗa kai mu sa waɗannan mutanen a gaba, waɗanda su ne suke kan madafan iko, suke jiye kuɗin jama'a. To ku kawo mana ci gaba, ko kuma mu yi waje da kuma kawo makwafinku.
To mun gode sosai.
To sai kam lokaci ya ɗauko bayani. To kun ji Safina da Usman. Kamar Maryam yanzu ga wani saƙo ne na gani daga wani da ya aiko da shi daga Facebook Live, ya ce daga Mauda Paul Wakawa, ya ce rikici yakan zo ne idan jama'a sun kasa ganin kansu a matsayin ƴan uwan juna daga Adam da Hawwa'u.
Kafin mu sallama, ya yi wata magana inda yake cewa yawanci zaka ga mutum ya je can shekara ta 13 da amma Kaduna ne girma, sai ka ce mun ni ba zan zama dan Kaduna
ba. To masu sauraro, iyakacin shirin namu kenan na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu sake juya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Usman Ahmad Kabara
da Safinatu Sada Sodangi, sai Julie Grisham da ta bada umarni, da ma injiniya John Dryden, sai Ibrahim Jarmai da ya haɗa mu ta shafinmu na Facebook. Ni Maryam Bashir Bagaji daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa assalamu alaikum.
Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace.
yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.